طه ويعبد الله فيها. وقال المسلمون بل نحن أحق بهم هم منا، نبني عليهم مسجدا يصلى فيه ونعبد الله فيه. أبدا حديث يكي تشوى وكما رواير تكي تشوى الطبري هنا تشوى ابن خميت يا بام حديثي غير من تشوى شيكما يجدك سلمة شيكما دك عبد العزيز ابن أبي رواد شيكما دك عبد الله ابن عبيد ابن عمير يكي تشوى الله تعالى يا قوي mahallin ashabul kahfi da su mutanen da ya nuna su gare su falam ya tadu bas iya gane ina suke ba fa qala al mushrikuna sai mushrikai mushrikan garin sai su abni alaihim bunyana yi musu gini wato mitayar da gini akan su fa innahum abna'u aba'ina domin ƴaƴan iyayenmu ne wa yu'badu allah wa yu'badu allah fiha abauta wa allah a cikin wannan gini وقال المسلمون سي مسلمي سكتي بل نحن أحق بهم ممكا في تنشنتا دسو هم منا سوى نبنغر إلي لك تكمو نبني عليهم مسجدا يسلى فيه ذا مجينا مسلا في أتنسو لذا أرق سلى أتكنسا ونعبد الله فيه لذا مبوتا وألا أتكي حكا نيكاو مكان القرطبي ليكي تاوروي أن طائفة كافرة قالت نبني بيعة أو نظيفا فمانعهم المسلمون ونقنقري وتلائفة وشتكي كافري سكتي مجينة قلن بوتا عند سكي كوكما مجينة قلن أجيبايكي سي مسلمي سكتي مسي الدبا وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا سكتي حكا موزان zami masallaci akan su sannan mai tambaya yace zai lissafo sunan littafai ba tare da ya kawo maganganun su ba amma dai kamar irin su Fathul Qadir Ibn Atiya Zadul Basir At-Tashil li Ulum At-Tanzil Al-Jalalain sannan karshe yake cewa tambihi malam wallahi tambaya ne kawai ba challenge ba to ba wai kowace tambaya ce muke cewa challenge ba ai daga salon yadda abin yake zaka fahimta daga yadda aka kawo maganganu wannan abin da ka kawo duna karanta su babu wani abin da ban karanta ba sai dai ba komai ne mutum ya karanta ba sai ya zo ya ta fada kuma a cikin bayanan mu mun yi ishara cewa akwai waɗanda suka ce wannan kafirai ne waɗannan musulmi ne mun yi ishara zuwa ga wannan duk da cewa mun furin jayar da kasancewarsa dukkan su musulmi mun furin jayar da wannan ruwaya da ka kawo ta dabari ruwa ce wacce ba ingantacciya ba ta fuskar isnadi shi malamin tabari din za ga ibnu humayd ne ibnu humayd shine muhammad ibnu humayd ar-razi wanda malamai masana ilimin hadisi duk sun karyata shi musamman yan garin su irin su abu hatim ar-razi abu zur'a ar-razi muhammad ibnu muslim ibnu wara ar-razi irin su fadlat ar-razi malamai da yawa yan garin su ne duk sun tume shi da ƙarya shi yasa ma ruwayoyin da Tabari ya kawo dangane da labarin Ashabul Kahfi da na bi su duk na samu ta hanyar shi wannan malamin nasa ne shi yasa ma za ku ga ban dauko daga cikin ban dauko ruwayar daga cikin Tabari ba sai muka dauko ta daga abinda Ibn Hajar ya ambato a cikin littafin sa Taghliqut Ta'liq ruwayar Ibn al-Munzir da Abu Hatim ar-Razi da ruwaya ce sahiha zuwa ga Abdullahi dan Abbas shi kansa wannan koda ya inganta shi wanda yake mana maganar ba wai sahabi bane ba sahabi bane ba na farko da mun bai jingina ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ba sahabi bane sannan ba tabi'i bane saboda wani ne daga cikin mutane malamai wanda shi ma yake ganin ga faɗa abin da yaji baraya faɗa to sannan ma ruwaya zuwa gare shi shi Abdullahi ibn Ubaydillah ibn Umayr Abdullahi ibn Ubayd ibn Umayr shi kansa ruwayar zuwa gare shi bata inganta ba saboda haka shi yasa sauran duk littafan da ka kawo wanda ita ce tsotsuwar shine madogara saboda haka abu ɗaya ne kowa in ya tashi zai kwafo yadda kai ka kwafo haka to wani ma haka zai kwafo saboda haka duk littafan da ka jera babu wani wanda ya kawo wani sabon isnadin da ba wannan ba saboda haka abin nan to
toshiyar ko kuma in ce madogarar ko tsotsuwar inda suka samu labarin guda ɗaya ne shine wannan. Saboda haka waɗanda ka kawo Ibn Atiyya da Zadul Masir na Ibn al-Jawzi da at-Tasil na Ibn Juzay da Jalalaini da ma wanda ba ka kawo ba suna nan da yawa, duk yawanci suna kawo labarin. Qurtubi ya kawo shi ma, da wanda ka kawo haka, to sai dai magana ce wacce bata inganta ba, shi yasa ma bamu tsaya mu bi ta kanta ba. Inda a ce komai da aka faɗa sai mun faɗe shi, to ina jin da yanzu muna nan a ayoyi biyu ko uku na farko, kuma watakila azumin har ya kare ba za mu gama wannan ba, saboda maganganu ne masu ɗimbin yawa. Saboda haka muna rerayo abinda muke ganin ya kamata a faɗa, sauran kuma mu tattara mu basu. Sai kuma tambayar sa ta biyu da yake cewa meye ingancin wannan asar din. Haka al-Khattabi fi ma'alim as-sunan an Abdullah ibn Umar annahu rakhasa fi as-salati fil maqbara وحكي عن الحسن أنه صلى في المقبرة. وعن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلى وسط القبور؟ قال لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط القبور والإمام يؤم صلينا على عائشة والإمام الذي يؤمنا عندما صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه وحضر ذلك عبد الله بن عمر رواه البيهقي وغيره. سي كما يكاو وني أثر وليتي الخطابي أشكل التافي معالم السنن يا كاو شرك عبد الله بن عمر شوى يا بعد صوتي وخلاص الصوت يا غن رخصتي أقوي صوتي دين صلى أشكل مقبرتا كما أن هكيت حكى دقى الحسن أنا نفع الحسن البصري أنه صلى في المقبرة كيوا ياي صلى أشكين مقبرتا. سنة كاو رواية تبيها كيلة ابن جريج زوا جنافي لان عبد الله بمي مغنر لأنك كوليجيا لوك تيا قولي منا دعاك بمو حتى حديثان دا ممكن سمو فتا أجيا بمو فتيس دكا با من دي فتواسو أكوى حديثان دا ستطرونا كيوا أنه صلى الله عليه وسلم يا هنا أي صلى مقبرتا فو ko abin da ya hana ai sallah a cikin makabarta, kuma ya hana ai gina ai gini akan kabari. Da har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nusalli fil maqbarati wa aw an nabni ko an nusalli ala al qabri aw an nabni alayhi aw an nabni alayhi ko kuma mu yi gini akan sa. Saboda haka waɗannan hadisi duk bamu kawo su ba saboda ganin cewa lokaci ya kure. Da haka ba mu yi magana akan sallar wanda zai yi sallah a cikin makabarta, mun yi magana akan gini akan kabari ko ayi masallaci akan wani kabari, wato wani kabari yanzu saboda an binne wani a guri a zo ayi masallacin da shi kabarin zai shigo ciki, shi ake magana, shi muka yi magana akan sa. Saboda haka ba mu taɓo magana akan shin menene hukuncin yin sallah a makabarta ba. Wanda ya sha bamban da maganar gine kabari ko kuma gina masallaci a kan kabari. Saboda haka kaga ba mas'ala ce ba bare har ba mu taɓo maganar. Magana akan sallah a makabarta galibin malamai abinda suke cewa bai halatta ba, illa iyaka sun saba ne wajen sallar ta ɓaci idan mutum ya yi ko ba ta ɓaci ba. Imam Ahmad yana ganin sallar mutum ta ɓaci idan mutum ya yi a makabarta, sallarsa ta ɓaci. Wato yana kallon kabari ko yana tsakiyar kaburbura ba ya da sallah. Wasu daga cikin malamai kuma suna cewa abin da ya yi ba daidai ya yi ba, amma sallah sai ba za a ci ta ɓaci ba, ya dai aikata makruhi ne. Duk da cewa wasu malamai suna fassara kalmar makruhi da ta zo a bakin wasu daga cikin magabata da cewa suna nufin karaha ta harimiya, wato haramci suke nufi. To mu ɗauko wannan mas'alar ba saboda ba wai mas'alar muke so mu shimfiɗa mu buɗe bi ta dogon bayani ba, in muka ce za mu yi haka sai mu fita daga fagen tafsiri ko mu faɗa cikin wani fage. Saboda haka muna taƙaita magana ne akan abin da ya shafi lafuzzan da ayat ta zo da su, maganar ibnu alaihim bunyanan da kuma maganar la nattakhidanna alaihim masjida. Amma maganar sallah ta yi ko ba ta yi ba, ba mu shiga wannan babin ba, domin yana da faɗi, shi ma akwai maganganu da dama da mutum zai karanta kuma ya gani. Wannan maganar Abdullahi ɗan Umar idan ka duba ta a cikin abinda kai da kuka rubuta ka dauko daga Baihaqi zaka ga yana magana ne akan sallar gawa sallar gawa in aka samu an kawo gawa a makabarta za a yi mata sallah anan ko ba za a yi ba Abdullahi dan Umar yana ganin za a yi mata za a iya mata sallah a yayin da wasu suke ganin a ba za a yi mata sallah ba sai an fita da ita daga cikin makabarta wannan shine abinda duk inda zaka duba za a ga ruwayar da ake kawo ta dan Abdullahi dan Umar ita ce maganar wannan shine ya kawo da aka tambayi Nafi cewa Ibnu Umar shin yana karhanta yin sallah a tsakiyar makabarta sai yake cewa mun yi sallah ta mun yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da Ummu Salama lokacin da suka rusu mun musu sallah a makabarta a lokacin da muka yi wa Nana Aisha sallah wanda yayi mana limanci ma Abu Huraira ne a lokacin Abdullahi dan Umar yana nan saboda ka ga magana ce ta sallah ta gawa yadda ce ga gawa nan amma a cikin makabarta ne a iya mata sallah anan ko ba za a iya mata sallah anan ba dole sai an fito to Abdullahi dan Umar yana ga za a iya mata sallah anan kaga wannan ya sha bamban da mutum ya maida gurin sallar sa makabarta maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ij'alu min salatikum min salawatikum fil buyuti wa la tattakhidhuha quburan ku sanya wani bangare na sallolin ku a cikin gidaddaji kada ku maida su makabarta ana nufin sallolin nafila kada ya zama na kodi yaushe sallar nafila ba za ku yi ta a gida ba sai dai ku yi ta a masallaci sai ya ce kada ku mayar da gidajen ku makabarta kaga wannan yana nuna kenan ita makabarta ita ce ba a sallah kodi yaushe a ciki to kada gidajen ku su zama haka to sai tambaye su ta uku da yake cewa shekaru 50 da suka wuce wani archaeologist wato mai bincike akan abubuwa na tarihi kamar ginin nuka da gawawwaki da sauransu ya gano wani kogo a cikin Jordan a wani yankin da ake kira Ar-Rajib wanda ya ce wannan kogon ya yi daidai da wanda aka yi bayaninsa a suratul Kafi shi duk yana bashi ina gyara masa hausarsa saboda duk yana bashi siga ta mace ya ta yi daidai kogo namiji ne ba mace bace to amma ina gyarawa yadda za ku ji daɗin hausar sannan mutumin wato shi wannan archaeologist sunansa Muhammad Taisin Zabiyan shin sai ke cewa shin dama a ɓangaren Jordan waɗannan samari suka rayu kuma a zamanin wani annabi suka rayu shin akwai fa'ida wajen ziyara wato ziyarar zuwa wannan kogo ko kuma za mu iya ambacin sunan yawo za mu iya ambacin sunan makarantarmu ko ƙungiyarmu da Ashabul Kafi to wannan da shi ne ita ce tambayarsa ta uku to ita ma ba mu zo bayani ba za mu yi bayani za mu yi ɗauraya a ƙarshen ƙissar akwai wasu abubuwa waɗanda za a ji duk ba mu yi maganarsu ba rashin faɗarsu da rashin magana a kansu shi kansa zai baka wani saƙo na cewa me yasa ba a faɗi sunayen samarin nan ba me yasa ba a faɗi sunan sarkin da ya addabe su ba sarkin me yasa ba a faɗi garin da suka taso a ciki ba wani gari ne wannan tambayoyin da zaka ji a ƙwaƙwalwarka su kansu zaka iya gane ansa tunda inda ya inganta ya kamata in faɗa saboda duk waɗannan abubuwa labarai ne waɗanda ba su inganta ba ana dai faɗa duk akwai ruwaya da aka rawaito ga zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa ya ambaci sunayensu amma wannan ruwaya ce wacce take ba ingantacciya ba ruwaya ce mawdu'a Abdullahi dan Abbas bai ambaci sunan ko ɗaya daga cikinsu ba idan har akwai sunayen da ake ambata abu ne da ake samowa daga ahlul kitab da wasu marubuta tarihi shi yasa za mu ga Ibnu Atiyya a cikin littafinsa al-Muharrarul Wajiz yake cewa sunayen ma yadda zaka faɗe su da yadda ake faɗar su duk ya sha bamban za ga anan an ce kaza a wani an ce kaza yace saboda sanadin da ake jingina waɗannan sunayen gare shi bai inganta ba wasanadu ila ma'rifatiha wahin haka yace sanadin da ake ruwaito sunayen waɗannan sanadi ne mai rauni kwarai da gaske. Haka nan Abu Hayyan Al-Andalusi a cikin littafinsa Al-Bahr al-Muhit shi ma abin da ya faɗa tafsirinsa shi ma irin wannan magana ya faɗa. Haka nan Ibn Hajar a cikin Fathul Bari. Saboda haka waɗannan sunaye ana dai faɗar su ne kawai, haka nan daddai a cike wasu gurabe da ake ganin ya kamata a cike su na labarin, amma ba wai dan sun inganta ba. Haka nan sunan garin shi kansa za ka ga saɓani mai yawa, aqwal mutadariba, maganganu masu dukan juna. Wani lokaci a ce Afsus, a ce Tarsus, wani lokaci a ce Rum, haka dai za a yi ta faɗar garuruwa daban-daban. To shi ma kansa wannan babu wani abu ingantacce tabbatacce da aka samu illa iyaka, kowa yana faɗar inda. To har haka shi ma kogon a ina yake, tunda sai an gano garin da yake sannan a iya tabbatar da inda kogo yake. Inda an gano inda kogo yake, cikin bayananmu mun ce ayoyin da muka karanta suna nuna mana kogon kusa yake da garin da suke, ba nesa yake ba. Shi yasa ma da suka aiki mai so musu abinci suka ce je maza ya kawo musu yunwa suke ji. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyati bi rizqin minhu wa liyatalaffa. To kaga a nan inda an gano inda kogon yake, to da an gano garin, maganar da ka kawo ta kasar Jordan da wannan archaeologist da ake cewa ya binciko wannan kogo, akwai wannan magana. Sai dai ka san magana ce wacce take akwai tunani na neman kuɗi a ciki. Ita kasar za ta so ta jawo 'yan yawon buɗe ido, gashi kai ma kana neman shawarar ko aje ko ka aje. To irin wannan buƙatar ta a jawo 'yan yawon buɗe ido, shi yasa aka yi ƙoƙari a tabbatar da wannan cewa ai sun gano a ƙasar su yake. An gane ko? Sun gano a ƙasar su yake. Tunda sun gano a ƙasar su yake, kaga za a killace shi, 'yan yawon buɗe ido za a yi ta tafiya daga ko ina, kowa so yake je ga kogon Ashabul Kahfi, wani ya shiga, wani ma ya ɗan kwanta, ya ce a nan suka kwanta, shi ma ya ɗan kwanta ya samu tabarruki. To kaga a nan kuɗin shiga ƙasar da kuɗin kama hotel da kuɗin sayan abinci da kuɗin mota zirga-zirga da visa da waye da waye, kaga nan kuɗin tattalin arzikin ƙasar ne zai abu. Wannan abu ne da ya shafi tattalin arzikin ƙasa kawai, shi ne dalilin da ya sa aka shi wannan da ka faɗa archaeologist ɗin wannan shi Muhammad Taisir. Yadda na gani a wasu bayanai ba shi ne ya binciko ba, wanda ya binciko sunan shi Rafiq Wafa Ad-Dujani. Shi kuma wannan shi wannan malamin adabi ne, adib ne, marubucin adabi ne na Larabci. Ta yiwu a jingina masa ko a jingina wancan, duk zai yiwu, tunda naga akwai tazarar. Har shi kansa archaeologist ɗin wane ne, wannan ne ko ba wannan ba ne, sunan mutum biyu ake faɗa. An ce a shekara ta 1963 suka gano cewa anan kuma wannan Rajib ɗin, Ar-Rajib ɗin, suka ce wata ƙarya ce, ta ba ta da nisa da babban birnin ƙasar a Amman, ba ta da nisa da Amman, duk bai fi kilomita 7 ba da babban birnin ita ƙasar Jordan ɗin. To sun ce wannan Ar-Rajib ɗin shi ne Ar-Raqib, yawan faɗa Ar-Raqib, Ar-Raqib, har yadda ake ce Ar-Rajib. Duk dai da a ƙara tabbatar maka da cewa haka ne, a ce an gano har da wasu kaburbura guda 8, duk da ba a gane waye na 8 ɗin ba, an gano kwakwalwar wani kare a kusa da kogon abin da ɗin. Saboda haka ana jin karansu ne wanda aka binne shi a gurin da yake, an gano kaza, an gano kaza. To wannan duk maganganu ne. Akwai maganar da Ibn Atiyya a cikin littafinsa, a cikin tafsirinsa Al-Bahr al-Wajiz, yace a can garin su a Andalus, Spain, kasar Spain, a wata alƙarya da ake kira Lucia, akwai wani kogo wanda ake cewa shine na yaran. A kusa da shi akwai wani ɗan gari da ake gani shine Afsos ɗin. Akwai masallaci da ake gani shine masallacin da aka gina, har ana zuwa ana ziyartarsa. Abin nan Abu Hayyan Al-Andalusi mai tafsirin Al-Bahr al-Muhit ya ce shi har ya je ma ya shiga guri, shi ma ya ƙara tabbata, saboda garinsu ne, shi ma so yake a ce abin a garinsu yake. Wasu da suka zo suka karanta abin da ya rubuta kamar Qurtubi suka ce kai ba su yadda ba, abin a Rum yake. To kaga shi Qurtubi duk da cewa shi ma ɗan yankin ne, kuma mutum Qurtuba cikin ƙasar Andalus ce, amma bai goyi bayan maganar ba. So Alusi da suka zo duk suka rushe wannan maganar. to saboda haka zakai ta jin maganganu iri-iri banda wannan akwai wanda zakai sun ce a Turkiya wasu ce a Syria wasu suke a Jordan haka nan kowa zai ta fada mu ma nan wata rana sai kaji wasu sun ce sun gano wani kogo ko anan ne abin ya faru saboda haka wannan duk jita-jita ce ba ta da wani abin nan saboda haka dan wata kasa sun killace wani kogo sun ce shine to kada ka ji wani mamaki akwai batun tattalin arziki a ciki to saboda waɗannan abubuwan duk ba mu faɗe su ba saboda ba su da wani inganci sannan ba su da wani muhimmanci ka san su ba su da wani muhimmanci ka san su kamar yadda za mu ga a cikin ayoyin da Allah ta'ala ya rufe wannan kissar da su domin faifan kissar su ya ƙare yanzu duk abin da zai biyo baya na ayoyin da suke gaba takibi ne ƙarin bayani ne da Allah ta'ala ya kawo dangane da abin da ya faru game da kissar waɗannan samari Allah ta'ala ya ce sai ya kuluna salatatun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم da sannu za su rika cewa matasan nan su su uku ne na hudunsu shine karansu waya kuluna kuma za su rika cewa khamsatun sadisuhum kalbuhum su biyar ne na shidan su kuma karansu rajman bil ghaibi suna jifa da maganar da take gaibi ce waya kuluna sab'atun kuma za su rika cewa su takwas ne wa thaminuhum kalbuhum ga su bakwai ne wa thaminuhum kalbuhum kuma na takwas din su shine karansu qul ka ce rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil ubangiji na shine mafi sanan adadin su babu wanda ya san adadin su sai in kadan fala tumari fihim illa mira'an zahiran kada kai jayayya dangane da sha'anin su sai jayayyar da take bayyananniya wala tastafti fihim minhum ahada kada ka nemi fatawar ɗaya daga cikin su dangane da wannan yaran to anan Allah ta'ala yana gaya mana irin al-khawd kutse da aka yi ta yi dangane da sha'anin kissar waɗannan matasa bayan sun ɓace bayan sun shiga kogo irin maganganun da aka yi ta yi da irin labarurkan da aka yi tarwaitowa wannan shi zai nuna maka cewa labarin tun a can farko ma tun bayan ɓace su tafiya da ɓacewar su tafiya da ta yi tafiya an yi ta samun saɓani da maganganu da soki burutsu da tatsuniyoyi a kansu shi yasa anan bayan ubangiji ta'ala ya gama ba da labarin su daman ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi mu za mu baka labarin su da gaskiya kamar ta da dukkan sauran maganganu da kake ji da labarurruka da ake ta bayarwa yahudawa da nasara da duk wasu na tarihi kamar ta duk da wannan ka karbi labarin daga wajen mu za mu gaya maka shi da gaskiya to anan kuma sai ubangiji ta'ala yake cewa to ga irin abubuwan da za su biyo baya na maganganu dangane da adadin su sai ya kuluna salafatun rabi'uhum kalbuhum ko wanda za su ce su uku ne na hudun su karansu waya kuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum akwai wanda kuma za su ce su biyar ne na shidan su karansu amma Allah ya ce rajman bil gaibi suna jifa da magana da suke gaibi ce wato kamar mutumin da yake jifa bai san target dinsa ba baya gano abin da yake so ya jefa kawai dai yana irin jifar nan da ake kira kan mai uwa da wani amma shi ba bai san wa ina yake ina abin da ya jefa zai fada ba to kaga wannan yana nuna maka cewa maganganu ne da ake yi bisa zato ba bisa ilimi ba, ba bisa yakini ba, ba bisa hujja ba. Shi yasa Allah ta'ala ya sifanta waɗannan maganganu na waɗannan da'ifa guda biyu, ta farko da ta biyu, masu cewa uku biyar, masu cewa abinna uku hudu, masu cewa biyar shida. Allah ta'ala ce rajman bil ghaibi, maganganu suke yi kawai suna jifa da abin da yake gaibi ne, basu san su kansu inda zai fada ba. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, sanan za su rika cewa bakwai ne, na takwas din su shine karansu. To kaga anan sai ba a ce rajman bil ghaibi ba, wanda wannan ya baba wasu daga cikin malamai sakon cewa kenan wannan maganar ta uku ita ce za ta zama daidai, tunda an kawo ta daya, an kawo ta biyu, amma sai Allah ya rushe su, yace rajman ne bil ghaibi, kawai shaci fadi ne. Abinda takuni ya ce kanzan kurege ne. To amma na biyu sai Ubangiji ta'ala bai ce komai ba, sai ya kawo shi shiru. To sai wasu daga cikin malamai suka ce to wannan alama ce da take nuna na ukun nan shi ne daidai. To shi yasa wasu malamai suka ce a nan Allah ta'ala yana koyar da kai da sauran malamai ladabi wajen hikaito maganganu, musamman a wajen karantarwa. Yana da kyau idan za a kawo aqwal, wato sabani na malamai akan wata matsala, to in aka kawo su waɗanda ba su inganta ba sai a yi bayani, a ce magana ta farko, ta biyu ba ingantacciya ba ce, ga ingantacciya a ciki, ko ga mafi inganci a ciki, ko ga abin dogaro a ciki. Kada kawai ka zubo maganganu, ka zo an yi maka tambaya ka ce wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, kawai ka bar mai tambaya haka nan, ma'ana shi ya je ya zaɓi kawai wacce ya ji ta fi masa sauki. Wannan ba ɗabi'a ba ce ta ilimi. Abinda ya kamata ga mai ilimi, ga wanda za a yi ma fatawa, in an masa fatawa ya yi kokari ya ɗora mutum akan abin da shi a iya iliminsa da iya bincikensa da iya ijtihadinsa ya gamsu cewa shi ne ya fuka, sai idan ya kasance shi ma bai iya yanke wato wata matsaya ba, to wannan za a iya samu, a iya samun tawakkufi. Mutum ya ce akwai ƙauri biyu uku, amma ni har yanzu dai ban iya rinjayar da ɗaya daga cikinsu ba, wannan za a iya samu. Amma ba ya zama shi ne a ɗabi'anci koyaushe mutum haka yake ba. In an kawo masa tambaya kawai sai dai hikaito, malam wani ya ce kaza, malam wani ya ce kaza, malam wani ya ce kaza, shi kenan ya kyale mutum a haka. In ya kyale mutum a haka, to bai masa adalci ba, domin ya bar shi a cikin haisa baisa, ya bar shi a cikin zai yi ta ainihin tunanin to menene ba menene ba, kuma shi har yanzu ba a warkar da shi ba. To shi yasa Allah ta'ala kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa a wannan aya yana ba mu ladabi na koyarwa, idan mun kawo maganganu to mu rauna da wanda yake da rauni, sannan mu tabbatar da wanda yake shi ne tabbatacce. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce qul rabbi a'lamu bi iddatihim, kace Ubangiji na shi ne mafi sanin adadinsu. Anan Ubangiji Allah ta'ala sai ya nuna mana cewa neman a san ma nawa ne ba shi ne mai mahimmanci ba a cikin ƙabiyar, a cikin kissa, ba ka san adadinsu ba. A nemi ka gane darussan da yake cikin abin nan, su biyar ne, su bakwai ne, su tara ne, su nawa ne, wannan ba shi ne abin da ya fi damuwa ba, ko ya fi muhimmanci a ciki, ko su guda nawa ne, kissar ko kuma in ce darasin da yake ciki ba canza zai ba. A ce mutum biyu ne, ko uku, ko biyar, ko bakwai, ko nawa, darasin da yana nan a yadda yake. Saboda haka kaga sanin adadin ba shi ne mai muhimmanci ba. Shi yasa Allah ta'ala ce qul ka ce rabbi a'lamu bi iddatihim, Ubangiji na shi ne mafi sanin adadin su, ko su nawa ne. Ma ya'lamuhum illa qalil, ba waɗanda suka san adadin su, ai ma ya'lamu iddatuhum illa qalil, ba wanda ya san adadin su sai ƴan mutane kaɗan. Sai ƴan mutane kaɗan su ne waɗanda suka dace wajen hikaito adadinsu. Ya tabbata Abdullahi dan Abbas yana cewa wa ana min ha'ula'i qalil, ni ina cikin waɗannan ƴan kaɗan ɗin. Saboda haka yace adadinsu shine wannan da Allah ya faɗa daga ƙarshe, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, shi wannan shine adadinsu. Saboda haka Ubangiji ta'ala yayi ishara ya barwa masu hankali da masu basira da masu abin nan su gane cewa wanne ne a ciki daidai. Abdullahi dan Abbas yace wannan shine daidai kuma da yawa daga cikin malamai abinda suka rinjayar kenan cewa wannan shine daidai amma dai ka sani cewa binciken wasu abubuwa da suka shafi wannan ba shine mai muhimmanci ba iznar da take cikin wannan kisa da abinda zaka dauka na darussa a cikin ta shi yake ko mai muhimmanci wala tasawala tumari fihim fala tumari fihim illa dira'an zahira Allah ce kada kai jayayya kada kai jayayya fihim dangane da al'amarin su illa mira'an zahira sai jayayyar da take zahira wato bayyananniya wacce take jayayya bayyananniya wasu malami suka ce jayayya mai hujja wato abin da yake zahiri akwai hujja zahira hujja karara to abin da yake da hujja karara sai ka faɗa abinda ka san ba ka da babu wata hujja akan sa to kakka tsaya ma ana jayayya da kai akan sa suka ce sai illa mira'an zahiran ay illa mira'an zahiban bi hujjati al-khasmi zahiran ay zahiban bi hujjati al-khasmi kamar yadda wani mawaki yake cewa tilka shakatun zahirun anka aruha jay zahibun anka aruha sauraka zahiran anan wani wasu malamai sun fassara shi da zahir wato sai in kana da wata hujja da za ta rushe hujjar abokan jayayyarka amma in baka da wata hujja da za ta rushe tasu to kada ka tsaya kana ta ja'in ja'a kai wannan duk yana ƙara tabbatar maka da cewa ba a san ka kutsa cikin wani lamari da kasancewa babu wani amfani a ƙarƙashin wannan kutse babu wata samara babu wata fa'ida ko da khilaf ne zaka hikaito zaka kawo sabani a cikin wata matsala to yi kokari ka fitar da fa'idar da take cikin sabanin ba wai kawai ka kawo sabanin ba dan dai ka ce an yi sabani a kai kokari in akwai wani abu da zaka iya fitarwa karkashin wannan sabanin na fa'ida to sai ka fitar da shi shi yasa annabi ubangiji ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani wanda yake karanta wannan kissa cewa in zai yi jayayya game da waɗannan bayan Allah to yayi jayayya da wata hujja wacce take bayyananniya hujja wacce take karara amma tattaunawa akan abinda babu wata hujja akan sa bai da wani amfani saboda haka kaga ashe duk rubuce rubuce da bincike da ake ta yi game da ina suke ina kogon su yake menene sunayen su duk wannan bashi da wani amfani inda yana da amfani Allah ta'ala shi zai baya mana duk da cewa kamar yadda muka ce sunayen da aka gaya aka faɗa na su waɗannan samari bai inganta ba amma wasu har sun mai da shi lakani kamar yadda al-Alusi a cikin littafin sa tafsirin Saruhul Ma'ani yake cewa wasu sun mai da shi lakani saboda haka sai a ce sunan waɗannan yaran yana dafa'i maganin abin nan dafa'i ne ko sunan waɗannan yaran in mutum yana zazzabi mai tsanani in aka rubuta masa ya sha ko aka rubuta masa ya ɗaura a goshinsa zai warke ko kuma a macen da take cikin naƙuda a rubuta mata a ɗaura mata a cinye ta tagu za ta haihu cikin sauƙi ko kuma wani wanda kayansa ko yake neman wata buƙata to ya karanta waɗannan sunaye shi ma zai samu biyan buƙatarsa ko zai yi tafiya yana da abin da zai ajiye baya san in ya dawo ya samu abin ya salwanta to waɗannan sunaye ya rubuta su za su tsare masa kaga duk waɗannan tatsuniyoyi ne ba su da wani abin nan to duk abin da kaga Allah ta'ala bai jawo hankalinka akan sa ba bai yi maka ishara zuwa gare shi ba to kawai ka bar shi inda yana da amfani ubangiji ta'ala zai gaya maka dan cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq za mu baka labarin su da gaske saboda ubangiji da gaske ba da labarin su haka duk wani abin da yake gaske ba gangan ba ubangiji ta'ala ya faɗa maka shi ya ishe ka kuma ba buƙatar a shiga wani abu saboda ubangiji ta'ala ya ce kada ka tsaya kana ta jayayya dangane da sha'anin waɗannan yara illa mira'an zahiran sai jayayyar da take da hujja bayyananniya wato ka ji wata magana ta aka yi kana da hujja bayyananniya to shiga kai ba ka ce wani abu akai ba ka da ita yi shiru kawai rabu da su su yi ta abin nan soki burutsinsu Allah ce wala tastafti fihim minhum ahada kada ka ce za ka yi fatawa ka nemi fatawa dangane da waɗannan yaran a gurin ɗaya daga cikin su waɗannan Yahudawa ko Kiristoci ko masu wane ne waɗanda su ƙoƙarin su kawo wannan shubha kada ka nemi fatawa a wajensu saboda me saboda maganganun su rajman bil gaibi ne maganganu ne waɗanda su kawai suna yin suna jefa magana ce kawai ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba sannan Allah ta'ala ya ci gaba da ce masa
wala taqulanna لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
سنة الله تعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. كذا كشي جمد وانا أبو كون إلي كذا كفأ جمد وانا أبو شيء وني من أي كتكذاني ني من أي كتاشني غدا جوب إلا أن يشاء الله سيدي إن الله ياسو وتسي إذا كهذا إن الله ياسو واذكر ربك إذا نسيت kuma ka tuna ka ambaci ubangijinka yayin da ka manta wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada kuma ka ce tsammanin ubangiji na zai shiryar da ni ga zuwa mafi kusancin shiriya fiye da wannan a wannan fadakarwa ce da taujihi Allah ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da duk ma mai karatu cewa kada ya ce gobe ko jibi ko nan da sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya zan yi abu kaza gadan anan ba wai ana nufin al-gad na gobe kawai ana nufin mustaqbal ana nufin abinda zai zo nan gaba shi ake nufi da gad ba wai kawai ana nufin gobe ba in jibi ne zaka iya faɗa ko in sati ɗaya ne ka iya yi ko da baka ce insha Allah ba a'a anan ana nufin al-gad ba larabawa suna amfani da kalmar gad suna nufin mustaqbal suna nufin nan gaba abinda zai zo nan gaba shi yasa Allah ta'ala nan yayi amfani da ta kalmar al-ghad saboda abinda duk zaka yi a nan gaba gobe jibi sati daya wata daya to ka mai da shi zuwa ga mashi'ar Allah domin Allah ta'ala shine ya san dukkan komai ya san abinda ya wakana da abinda zai wakana da abinda ba bai wakana ba in zai wakana ya zai wakana kamar da ya tabbata a cikin sahihaini daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa annabi Sulaiman alaihi salam ya taba cewa la atufanna al-laylata ala 70 imra'atan wa fi riwayatin ala 90 imra'atan wa fi riwayatin 100 imra'atin talidu kullu imra'atin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah yace zan zagaye mata na a daren nan su 70 ko su 90 a wata riwaya 100 kowace za ta haifi saurayi ko za ta haifi mayaki wanda zai yaki fi sabilillah sai aka ce da shi a wata riwayar sai mala'ika ya ce da shi kul insha Allah ka ce insha Allah falam yaqul sai bai samu ya fada ba fa qafa bihim yaki wa yasu falam yalid minhunna illa imra'atun wahidatun nisfa insani babu wata da ta haihu daga cikinsu sai mace daya ita ce ta samu ciki ita ma da ta zo haihuwa sai ta haifi rabin mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi law qala insha Allah lam yahnas wa kana darkan li hajatihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa da ya ce insha Allah to da ba zai samu tasgaro ba da ba zai samu abin da zai karya wannan gurin nashi ba kuma bukatar sa za ta biya wa fi riwayatin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala qatalu fi sabilillahi fursanan ajma'ina kuma da dukkanin su sai sun yaki wajen daukaka kalmar Allah saboda haka wannan yana nuna cewa duk abinda mutum zai ce zai yi to ya hada da insha Allah domin mashi'ar Allah a komai na mutum komai na halitta yana karkashin mashi'ar Allah babu wani abin da yake wakana karkashi ba karkashin mashi'ar Allah ba abinda Allah ya so shi da yake wakana abinda Allah bai so ya wakana ba to babu wanda ya sai sashi ya wakana saboda haka ashe kaga akwai bukatar kai wannan don haka anan hanin da Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa khitabin maganar an fuskantar da ita ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan, sai dai ana nufin kowa da kowa, dukkan wani mukallafi ya shiga ciki, idan ba aiki sallallahu alaihi wa sallam shi karan kansa ya shiga karkashin wannan, to wane ne kuma zai shiga ba? Kaga kowa da kowa yana karkashin wannan. Duk abin da zaka yi ka tabbata ka ce insha Allah, ka tabbata ka jingina abun zuwa ga wato mashi'ar Ubangiji ta'ala. Shi yasa zaka ga musulmi waɗanda suke maganar yanayi, zaka galibin su ayyuka na kula dai galibi duk kafafun watsa labarai, zaka galibi in aka faɗi cewa za a samu ruwan sama, za a yi goguwa, za a yi rana, za a yi kaza, zaka ji ana ƙara da insha Allah. To amma in da zaka koma na arna ba ruwan su, kawai za a yi, za a yi, za a yi ruwa, kawai za a yi. To kaga nan bambancin musulmi yake da arna. Shi yasa wanda kaga musulmi ne kuma kaje yana irin wannan cika baki za a yi, za a yi, baya kawo insha Allah, to akwai matsala cikin aqidarsa, ko bai gama sanin musulunci yadda ya kamata ba. Saboda musulmi baya yankewa ga abin da yake nan gaba zai zo, sai ya hada da mashi'ar Allah, saboda komai nashi ba a hannunsa yake ba, a hannun Allah yake. Akwai mutuwa, akwai rashin lafiya, akwai matsaloli. Saboda in a yanzu kana jin cewa kana da kudin da zaka iya abu kaza gobe, kafin goben Allah na iya kwace kudin. In kana da lafiyar da kake gobe za ka iya abu kaza, kafin goben Allah na iya raba ka da lafiyar. Allah na iya karɓar ran ma gaba ɗaya. Saboda haka ashe kaga komai naka ba a hannunka yake ba, a hannun Allah yake. Sannan kuma tunaninka ba na iya canzawa. Kana iya cewa zan yi, goben kuma ka ga kai idan kai za ka cutu. Don haka ya kamata dai kar ka yi abin nan, ka fasa shi. To kaga ashe duk abubuwa ne wanda kai ba ka san su ba, amma za su iya su faru. A shekara ya kamata ka ce insha Allah, insha Allah, ka ce insha Allah. Allah ta'ala na tawma ta sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin, ba abin da kuka so ne zai ke wakana ba, sai abin da Allah ta'ala Ubangiji wato rabbul alamina, Ubangijin duniya ya ga dama, shi yake wakana. Kuma ambatan insha Allah zai ƙara sanya al'amarin ka yazo da sauki, ka samu taisiri na Ubangiji a ciki, kuma zai ƙara sa ka samu albarkar ma al'amarin ka sa sunan Allah a ciki. Saboda ka Allah ta'ala sai albarkaci abin. Sannan kuma istisna'in shi ma ka yi wannan togaciya insha Allah zai raba ka da a ce kayi alkawari ka karya, kayi alkawari ka karya, ko ku a rantsuwa ce kayi rantsuwa kuma ka karya. In har mutum ko rantsuwa ya yi ko mutum rantsuwa ya yi, in ya hada rantsuwar sa nan take da insha Allah, to in abun bai yiwu ba a cewa kafara, saboda ya yi istisna'i tun a farko. Saboda ka Ubangiji ta'ala shi ne bai ga dama abin ya wakana ba, kuma tunda ya riga ya yi wannan to ya dauke wa kansa. To shi ne gaba Allah ta'ala sai ya ce wa zkur rabbaka idza nasita, ka ambaci Ubangijin ka yayin da ka manta. To wannan ka ambaci Ubangijin ka yayin da ka manta, akwai maganganu biyu shahararru na malaman tafsiri. Me ake nufi? Shin wannan aya tana da alaka da waccan magana, ko kuma wannan magana tana da alaka da waccan magana ta wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah, ko ba ta da alaka? To magana ta farko wasu malamai suka ce tana da alaka, tana da alaka da waccan magana, wato kada ka ce gobe zan yi abu kaza sai ka ce insha Allah. Sannan idan ka manta baka ce ba, to da ka tuna ka ce insha Allah. Ka manta baka faɗa ba, to da zarar ka tuna to ka ce insha Allah. Wannan shine maganar jumhur, shine maganar mafi yawancin malamai dangane da tafsirin ayat. Wa zkur rabbaka idza nasita, ai nasita an taqula insha Allah, yayin da ka manta ka ce insha Allah, to da ka tuna ce insha Allah. Wannan ita ce maganar Abdullah ibn Abbas da Al-Hasan al-Basri da Abu al-Aliya da malamai da dama haka suka fassara ayar. Amma akwai wasu daga cikin malamai wanda suka fassara ayar da cewa ba ta da ta'alluki, ba ta da alaka da abin da ya gabata. Wa zkur rabbaka idza nasita, wato in kai mantuwa to ka ambaci Ubangijinka, wato lokacin da kake so ka tuna wani abu sai ka manta shi, kana so ka tuna shi amma ka kasa tuna shi, to ka ambaci Allah wannan zai taimaka wajen ka tuna abin, domin mantuwar ta samo asali daga shaidan, shi ya mantar da kai. Ambatan Allah kuma yana fatattaka shaidan, saboda ka yayin da ka ambaci Allah to sai ka rabu da shedanin sanya wannan mantuwar shedanin mantuwar sai ka tuno abu suka ce saboda akwai inda Allah ta'ala alqur'ani ya nuna mana mantuwa tana zuwa daga shedan fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih wa qala lillazi dhanna annahu najim minhu mazkurni 'inda rabbika fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabitha fi as-sijni bid'a sinin kaga Allah ta'ala sai ce fa ansahu ash-shaytanu ana magana annabi Yusuf alayhi salam lokacin da waɗannan abokan zaman sa a cikin kurkuku su biyu za su fita daga cikin kurkuku yace to ko tunani a wajen ubangidanku Allah ce fa ansahu shaytanu dhikra rabbih sai ya manta bai ambaci Allah bai tuna ya kamata ya tuna Allah ta'ala shi zai fita da shi ba abin nan ba ubangidansu ba to sai Allah ya jingina mantuwar zuwa gare shi Allah ta'ala a kissar annabi Musa alaihi salam da za ta zo mana a nan gaba Allah ta'ala yana gaya mana cewa shi wannan fata wato annabi Yusha yana cewa wa ma ansanihu illa shaytan an azkura ba wanda ya mantar da ni sai ya mantar da ni in gaya maka cewa kifin nan fa ya fita ya koma ruwa sai shaytan kaga sai jingina mantuwar zuwa ga shaytan Allah ta'ala yana ta istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah shaytan ya ci galaba akan su saboda haka ya mantar da su ambaton Allah wa in ma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmiz zalimin Allah ta'ala ce in shaytan ya mantar da kai to bayan ka tuna kakka yadda ka zauna tare da mutanen da suke azzalimai ambaton Allah yana raba mutum da shaytan rashin ambaton Allah kuma na kusanto shaytan zuwa ga mutum wa man ya'shu an dhikrir rahmani uqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin Allah ce duk wanda ya kauce ko ya gafala gabarin ambaton Allah mai rahama to sai mu hada shi da shaytan ya zama yana tare da shi shi yasa Allah ta'ala ya koyar da mu ce a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas kace ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abun bautar mutane min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi wanda yake mai yawan komawa da baya wato zai zo ya yi wa mutum waswasi yayin da mutum ya gafala bai ambaci Allah ba sai ya zo ya rika masa waswasi a cikin zuciyarsa al khannas sai ya koma yawan komawa da baya duk sanda aka ambaci sunan Allah duk sanda kuma aka ambaci sunan Allah to sai ya koma da baya wasu malamai suka ce wannan wazkur rabbaka idza nasita yana nufin cewa in ka manta wani abu to ka ce subhanallah wannan zai sa ka tuno wannan abin da ka manta wannan tafsiri ne da wasu suka faɗa amma kasancewar ayar tana da alaƙa da waccan ayar da ta gabata ya fi zama wato zahiri ya fi zama zahiri ubangiji ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani wanda yake sauraron wannan bayani cewa kada ya ce gobe zan yi abu kaza sai ya ce insha Allah in kuma ya manta bai faɗa ba to ya faɗa sai dai wace irin wani irin tazara ce idan ya faɗa za ta amfane shi wasu malamai suka ce ko da dama daga cikin malamai abinda suke cewa zai amfane shi ya faɗa a kodayaushe lokaci ya tuna anan ubangiji ta'ala bai masa lokaci ba yace in ka tuna kafin lokaci kaza saboda haka in bayan kwana ɗaya bayan sati biyu bayan wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya in ka tuna to ka ce insha Allah ka faɗi insha Allah wannan zai taimaka maka amma zai raba ka da kafara da a ce za ka karye rantsuwar mutum da ya yi rantsuwa sai bayan zai yi abu kaza sai bayan kwana biyu uku hudu yana so ya fasa yin abin sai ya ce insha Allah sai ya karye rantsuwarsa yayi bai yi ba Ibnu Abbas riwaya sahihiya a cikin musnadar na hakim da sunan al-kubra na baihaqi yana cewa idza halafa ar-rajulu ala yaminin falahu an yastathniya walau ila sana idan mutum yayi rantsuwa yana da damar ya ta guciya ko da bayan shekara ne ki wa inna ma nazalat hadhihi al-ayatu fi hadha wannan ayat ta sauka akan haka wazkur rabbaka idza nasita ai idza zakara istathna in ya tuna yayi to gaciya Ali ibn Mushir yace wa kana al-a'mashu ala hadha babban malamin hadisi na al-a'mash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad cewa shi ma yana kan wannan ra'ayi na Abdullahi ibn Abbas. Sai dai malamai sun ce Abdullahi ibn Abbas ba yana nufin cewa ko bayan shekara in kai rantsuwa kace insha Allah kana da baka kare wannan rantsuwa ba. Suka ce ba haka yake nufi ba. Yana nufin in kai rantsuwa baka ce insha Allah bayan shekara ka faɗi insha Allah to wannan ka zo da abin da ake bukata amma ba wai za ta dauke maka hinsi ba. Ba za ta dauke maka fara ba. Kafara tana nan akan ka inda ba in ba haka ba to ai babu wani abu ba wata rantsuwa da za ta kullu ba wani yarjejeniya ko wani alkawari da zai kullu saboda in dai har ya zama na in ka kulla alkawarin kana da dama ko bayan wata nawa ne ko shekara nawa ne kace insha Allah ka rushe abin da ka kulla kaga shikenan ba wani alkawari da zai samu gindin zama shi yasa lokacin da abin nan khalifan al-Abbasi as-Saffah Abu Mansur as-Saffah lokacin da aka zo aka gaya masa cewa Abu Hanifa yana cewa in mutun yayi istisna'i wato yayi togaciya ba a majalisin da yayi ba a daidai lokacin da yake magana ba ba za ta yi amfani ba sai yayi kafara sai yace a kirawo shi ma'ana ya saba wa kakannin ya saba wa kakansa ba kakansa Abdullahi dan Abbas ga abin da yake amma shi yana fitowa da abin da ya saba wa kakansa aje a zo masa da shi aka zo da Abu Hanifa Abu Hanifa yace to wannan abun maslahar kace kai in yi wannan fitowar kai za a taimaka kai zan taimakawa ce saboda kai da rantsuwa kake karbar chaffa mubaya'a ta mutane mutane za su yi maka mubaya'a ta sanin uwa ce idan har suna da damar in sun fita za su iya karya shikenan sai su fita su karya daga baya su yi maka khuruji su yi maka gore rantsuwar su ta tafi ba a bakin komai ba yace a in haka ne je kaka ci gaba da fitowar ka shi yasa wasu malamai suka ce inda a ce za ta irin wannan togaciyar za ta yi amfani da ta amfani annabi ayyub Allah ta'ala da ba zai ce da shi wa khuz bi yadika jissan wa qadrib bihi wa la tahnas da sai a ce da ba za a ce a je dauki wasu abin nan tsuntsiya ba yadda ki matarsa da shi shikenan ba zai yi kafara ba da kawai sai a ce kawai kace insha Allah to sai ba a ce masa insha Allah ba sai aka baki wani abin da ya fi wannan wahala to saboda haka idan mutum yayi rantsuwa idan mutum yayi magana ko yayi rantsuwa yana da damar ya ce insha Allah matukar wata maganar ba ta shiga tsakanin wannan maganar tashi da rantsuwarsa ba in ya riga ya shiga wata maganar to shikenan ya katse ko kuma ya kasance a wannan majalisin bai tashi ba amma mafi inganci ne shine ya kasance babu wata magana mai tsawo da ta shiga tsakanin maganar sa ta farko yayi magana ya dan yi shiru sai can ya tuna bai ce insha Allah ba sai ce insha Allah to yayi wannan dan tsaiko da aka samu na shiru ba zai cutar da shi ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi na to la'abdu wannan quraishan summa sakata summa qala fi salisa insha Allah shi lalle sai na quraisha annabi ya shiru can kuma sai ce insha Allah wannan insha Allah kuma ta yi amfani saboda wannan tsaiko da aka samu wani abu bai shiga tsakani ba amma in mutum ya zama an yi dauki lokaci bai faɗi insha Allah ba to san da duk ya tuna ya faɗa wannan zai taimaka masa wajen ya zan ba shi da laifi a gurin Allah amma kafara in har ya kare wannan rantsuwa sai yayi asa an yahdiya ni rabbi li aqrab min hadha rashada sannan kuma yayi addu'a saboda kasancewar sa shi mai kuskure ne mai shi dan adam mai kuskure ne mai yin daidai ne yayi addu'a bayan ya manta bai ce insha Allah ba in ya tuna ya ce insha Allah kuma ya addu'a Allah ta'ala ya sa masa wato dacewa da mafita a cikin duk al'amarin sa fiye da abin da ya ce zai yi kuma daga baya ya gane cewa abin da ya ce zai yi din ba shine ya kamata yi ba ya addu'a Allah ta'ala ya shirye da shi zuwa ga abin da ya fi wannan zama shiriya da dacewa da rama gare shi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada mu kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh